أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بان هكا أن قوى نامنا قيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wanda muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam na Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Wannan shine majalisi na 110 a wannan yammaci na Laraba 16 ga watan Dhulqa'ada, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wacce ta yi daidai da 14 ga watan Mayu na shekara ta 2025. Na shekara ta 2025 miladiya. Yan uwa, idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun shiga sabon littafi daga wannan littafi na Umdatul Ahkam, wato Kitabul Janaiz. Wannan littafi mun karanta hadisi na farko daga littafi din, amma ba mu kare bayani kan hadisi din ba sai lokaci ya kure mana. Hadisin da muka karanta hadisin Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, wanda ya bada labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mutuwar An-Najashi sarkin Habasha kenan a ranar da ya rasu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbansa zuwa filin da ake sallar Idi, yayi sahu, ya sanya su suka yi sahu a bayansa, sannan yayi sallawa sarkin Habasha, yayi kabbara hudu ma sarkin Habasha a sallar da ya masa, wacce ake kiranta salatul ga'ib. To a ƙasa yace an Jabirin radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla ala An-Najashi fa kuntu fi safi thani aw thalith. Wannan riwayar Jabir, riwaya ta biyu kenan bayan riwaya ta farko ta Abu Huraira. Jabir yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla ala An-Najashi, lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla wa Najashi sarkin Habasha, wanda sunansa Ashama. Jabir yace fa kuntu fi safi thani aw thalith, sai na kasance a sahu na biyu ko kuma a sahu na uku. Waɗannan riwayoyi guda biyu da muka karanta, ɗan uwa, da suke bayani kan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Najashi, alhali Najashi ya rasu a garin Habasha, ƙasar Habasha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana garin Madina. Bayani ya gabata cewar daga cikin dalilan da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin sallawa sarkin Habasha An-Najashi, saboda ya rasu a ƙasa ta kafirai, sannan kuma ba lalle ya zamanto sun yi masa sallah ba. Wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sallah. Sannan sababi na biyu, matsayi da wannan sarki na Habasha yake da shi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gurin manzansa sallallahu alaihi wasallama, ta yadda ya bada mafaka a yayin da ake kuntata wa musulmai a garin Makka, ya ba su mafaka suka zauna a garinsa cikin aminci da amana, suna bautawa Ubangijinsu babu tsangwama. To wannan yana daga cikin tukuici da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, ya rama masa alkhairin da ya yi wa musulmai a garin Makka gabanin annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo garin Madina. To darussan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, wanda yake tattare da riwayoyi guda biyu, riwayar Abu Huraira da kuma riwayar Jabir, abu na farko da za mu fahimta daga wannan hadisi, ya halatta a sanar da rasuwa. Idan sanar da rasuwan zai zamanto akwai fa'ida da za a samu karkashin sanar da rasuwa din, annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin ya hana bada labari kan mutuwa, ya hana bada labari akan mutuwa, in an yi mutuwa ai ta bada labari, ai ta sanarwa, ana ta yekuwa wane yau ya rasu, yau wane ya rasu, annabi ya hana. Nan kuma annabi ya bada labari kan rasuwar sarkin Habasha, ya ba wa sahabbansa labari. Shine malamai suka ce anan zamu fahimta cewa bada labari kan mutuwa ya kasu kashi, akwai wanda ya halatta, akwai wanda ya haramta. Wanda ya halatta shine wanda za a fita da fa'ida, misali a ba a sanar cewa wane ya rasu dan a zo a masa sallah, kaga za a fita da fa'ida, ko kuma a sanar da rasuwar wane dan a masa addu'a, kaga wannan duka fa'idoji ne. To wannan ya halatta, irin sa ne manzon Allah ya anan. Wanda kuma ya haramta, wanda shine annabi ya hana, kuma aiki ne cikin ayyukan jahiliya, shine sanar da mutuwa a babin alfahari, wanda ake yi a kafafen sadarwa, wane ya rasu shine shugaban guri kaza, ya rasu ya bar mata kaza da ƴaƴa kaza, daga cikin ƴaƴansa akwai daraktan guri kaza, wannan ya haramta, ɗabi'a ce ta jahiliya, saboda ana sanarwa ne a babin alfahari. Amma in sanarwa ne da ana fata a fita da darasi da fa'ida ƙarƙashinsa, wannan ya halatta. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta makon da ya gabata, hadisin alama ne cikin alamomin da ke tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda ba wani bane ya kawo masa labari, kuma lokacin ai babu waya ko, bare a ce ai waya aka bugo wa manzon Allah, aka ce masa sarkin Habasha ya rasu, tunda daga rasuwarsa annabi ya ba da labari, waye ya ba annabi labari? Tunda in ma za a zo daga can a ba da labari, dole za a shafe kwanaki, tafiya ce ta kwanaki, babu jirgi ba mota, hatta mashin babu balle ke, tafiya ce ta kafa ko kuma kan dabba. To kaga irin wannan tafiyar dole za a shafe kwanaki ana yi, hasali ma gabanin mutum ya iso Madina, idan ya baro Habasha sai ya hau jirgin ruwa, dan babu hanya gaba ɗaya, tun daga Habasha har zuwa Madina babu hanya, sai an hau jirgin ruwa. To kaga tafiya ce ba ta kwana ɗaya ba, ba biyu ba, ba kwana goma ba, ba ashirin ba, wata da tsoro. To kuma daga rasuwarsa annabi ya bada labari, suka fita da sahabbansa suka yi masa sallah. Wannan dalili ne daga cikin dalilai da ke nuna gaskiyar annabcin manzon Allah, saboda dole ta hanyar wahayi ya sani. Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya sanar da shi. Kaga wannan na tabbatar da cewa shi manzo ne na Allah subhanahu wataala. Alama ce cikin alamomi na annabta a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama abinda inda a normal hanya ce dole za a samu lokaci mai tsayi kafin annabi ya sani. Abu na uku da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar an shar'anta mana yin sallar jana'iza cikin jam'i, inda a nan gurin Abu Huraira ya bayyana cewa wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim, annabi ya fita tare da su zuwa filin da ake sallah ta idi ko ta roƙon ruwa, ya shiga ya ja su sallah ya sa su suka yi sau. Kaga wannan na nuna an shar'anta yin sallar jana'iza cikin jami'i. Sannan kuma za mu fahimci cewar ita sallar jana'iza in an zo sahu ake yi sahu-sahu, za a yi sahu-sahu. Shi yasa a hadisin Jabir ɗan Abdullahi ya ce yana daga cikin wanda suka yi sallah wa Najashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi yana sahu na biyu ko na uku, ya ce fa kuntu fi saffi tsani awi tsani, ni na kasance a sahu na biyu ko kuma a sahu na uku. In ma ko shi Jabir ɗin ne ya mance sanda aka yi sallah wa Najashi, zai iya yiwa a sahu na biyu yake ya mance ko na uku, ɗayan biyu da ko kuma wanda ya rawaito hadisin daga Jabir ya mance, ko Jabir ya bayyana masa cewar yana sahu na biyu ne ko kuma yana sahu na uku. Wannan ya nuna kenan sahu-sahu ake yi idan an zo sallar jana'iza. Sai fa'ida ta biyar da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin na nuna mana cewar an shar'anta yin kabbara hudu a sallar jana'iza, tunda Abu Huraira ya bayyana cewa wa kabbara arba'an, annabi sai ya yi kabbara hudu, sallar da ya yi wa Najashi ya yi kabbara hudu. Kenan an shar'anta a yi kabbara hudu a yayin da aka zo yin sallawa jana'iza. Sannan wannan hadisi na nuna mana cewar Najashi musulmi ne, ya musulunta, ya mutu kuma akan musulunci. Fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu fita da ita ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin na karantar da mu kan wajibcin sallar janaza ga wanda baya nan kuma ya rasu a ƙasar kafirai, sannan ana kokwanton ba a masa sallah, to wannan wajibi ne a masa salatul ghaib, saboda yadda annabi ya yi sallawa Najashi kamar yadda muka karanta. Fa'ida ta ƙarshe da za mu karkare a kanta dangane da wannan hadisi da muka karanta makon da ya gabata, za mu fahimci hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari kan rasuwar Najashi, domin a samu masu sallah su yawaita ga shi Najashi ɗin. Kuma in ba a mance ba, a makon da ya gabata mun yi bayani kan falalar yawaitar masu sallah ga mamaci. Idan masu sallah suka yawaita ga mamaci, to ana tsammanta masa Allah zai bashi ceto ga waɗannan wanda suka masa sallah. Annabi ya bayyana cewar babu musulmin da zai rasu, mutum 40 su tsaya kan gawarsa su masa sallah, su roƙa masa Ubangiji, su nema masa ceto, face Ubangiji ya ba su cetonsa. To annabi ya sanar dan yawaitar masu sallah ga wannan sarki na Habasha Najashi. Wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani kan wannan hadisi na farko da muka karanta daga wannan babi Kitabul Jana'iz. Alaikum assalam. Na'am. Na'am. Wato da yin sallah a fili da kuma yi a masallaci, akwai bambanci ne ko to a yadda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tafi shine yin sallah a fili a sarari ga gawa to amma wannan yana nuna ba za a iya mata a cikin masallaci ba sai a sarari a fili za a iya yi za a iya in bukata hakan ya taso misali an fito da gawa za a mata sallah sai ruwa ya barke to za a ce yanzu ku ajiye sai ruwan nan ya dauke tukunna a yi sallar a za a iya mata cikin masallaci domin aiki ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummuna Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama take bada labari ma waɗanda suke musanta yin sallar jana'iza a masallaci tace ai ba a yi sallah wa sahal da suhayl sahabbai ne na annabi tace ba a musu sallah ba face a cikin masallaci domin lokacin da suka rasu matan annabi sun nemi a shigo da su cikin masallaci dan su samu su musu sallah tunda in a waje ne ba za su fita waje ba amma in cikin masallaci ne an san akwai gurbin da mata ke tsayuwa ai sallah to da suka nemi wannan sai aka shigo da su cikin masallaci aka musu sallah su ma suka da samu damar yi musu sallah to wannan yake nuna idan dalili ko bukatar yi a masallaci ya taso yi a masallacin ba laifi bane hadisi na gaba
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا
وانا حديثي عن صمود عبد الله بن عباس الله مدوك جنسر كير ددشي دبابا سقباتايا yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla ala qabrin ba'da ma dufina lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallama wani kabari bayan an burne wannan ma'abocin kabari kenan sallar da annabi yayi ba wa gawar yayi wa ba wa kabarin yayi wa shi mamacin yana cikin kabarin annabi ya fuskanci kabarin ya masa sallah kenan annabi bai samu daman yi ma wannan mamaci sallah ba sanda mamacin ya rasu ne cikin dare sabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ga cikin dare ya rasu sai suka yi masa wanka suka sutura shi suka masa sallah suka je suka burne shi to annabi sallallahu alaihi wasallama da gari ya waye sai ake bashi labari cewar ai ya rasulullah jiya cikin dare wani ya rasu cikin sahabbanka aka bayyana masa shi amma ba komai ya hana mu sanar da kai ba saboda kar mu wahal da kai tayu kana bacci to ban ma so mu tashe ka ban ma so mu takura maka shi yasa kawai sai muka masa sutura muka masa sallah muka je muka burne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a nuna masa kabarin sa aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarin sa sai ya je yayi masa sallah wata riwayar ta bayyana cewar annabi da gari ya waye aka yi sallah asuba ya ga wane dama annabi yana da kyakkyawan hali wanda ya saba gani a rana ɗaya in bai ganshi ba zai ce ni ko ina wane ya ce ai ya rasulullah ba shi da lafiya sai ya ce mu je mu gaishe shi akwai Thabit bin Qais bin Shammas yana cikin sahabbai da suke lazumtar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ayar hujurat ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ثابت سيك أورة ومجالس من زن الله صلى الله عليه وسلم كمر يو آية تسوك غوبسي بيزوبا النبي أكي مجالسي داما النبي مجالسنسا أكن أوتواني ساشي نويني sannan akan dauki wani sashe na yammaci har zuwa dare sai a watse annabi ya ga wani turbe ga Thabit ba yace ni yau ko ina Thabit ko a ce wallahi ba mu san ina ya shiga ba ya rasulullah ba mu da labari akan sa nabi ya saba kullun zai ga Thabit amma ranan kawai sai bai ganshi sai yake tambaya suka ce ba su da labari makwabcinsa sai ya ce ya rasulullah makwabcina ne ni ma dai ban da labarin me ya hana shi halatta amma dai ka bani zuwa gobe yau idan na koma gida zan je in binciko wani dalili ya hana shi halartar majalisa makwabcin Thabit da ya koma sai je samu Thabit ya masa sallama Thabit ya fito ya ce manzon Allah yana cigiyarka yau gaba ɗaya bai ganka a majalisi ba Thabit buɗar bakinsa sai ya ce ai ni kan ɗan wuta ne ni ɗan wuta ne me yasa ya ce kai ɗan wuta ne ya ce eh ni ɗan wuta ne ya ce me yasa ya ce ai Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya saukar da aya jiya cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi ya ku muminai kar ku daga muryoyinku sama da murya annabi ni kuma ina da katon murya muryata ta dara ta annabi in dai zai bude baki magana to ba zai iya control din amona sautin muryarsa ba saboda yana da katon murya wasu Allah yakan musu halitta irin haka wani zaka ga yana da karamar murya in yana magana ma yake dauka mace ne wani kuma zaka ga yana da katon murya akan samu irin haka cikin mutane yace to saboda haka tunda Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryoyinku sama da murya annabi ne ko in har zan yi magana dole murya ta tattara ta annabi Allah kuma ya ce an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ayyukanku za su iya rushewa an aikin mutum kuma ya rushe ya zama dan wuta saboda ba wanda aikin sa zai rushe sai kafiri kafiri kuma ai dan wuta ne Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin lalle mun yi wahayi gare ka kuma mun yi wahayi ga wanda suka zo gabaninka annabawa ke wani irin wahayi ne Allah yayi wa annabi kuma yayi wa annabawan da suka gabace shi wahayin shine la in ashrakta in har kai shirka la yahbatanna 'amaluka ayyukanka duk za su rugurguje su rushe wala takunanna min al-khasirina kuma tabbas ko tantama babu zaka zama daga cikin masu asara aga mushriki kuma dan wuta ne innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar wanda yayi shirka da Allah inda al'amarin yake duk wanda yayi shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi al-janna Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahun nar makomarsa ita ce wuta wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da wani mataimaki da zai hana su shiga ukuba ta ubangiji subhanahu wataala yace to tunda Allah ya ce an tahbata a'malukum in kun daga murya ku sama da ta annabi ayyukanku za su rushe to ni kan aiki na ya rushe na zama dan wuta sai zauna a gida yana ta kuka makwabcin nasa ma da ya je ya tadda shi yana ta kuka har yayi kuka ya gaji da kukan wuni guda yayi yana kuka to makwabci ba zai iya bada martani kan wannan batun ba wannan sai annabi shi zai bada amsa akai yace oh wannan shine yace to dan koma in isarwa annabi dama na dauka annabi alkawari kan cewar zan zo in ji me ya hana ka halartar majalisi washe gari makwabci da ya fita majalisin annabi sai ce ya rasulullah kaji dalilin da ya hana Hatib zuwa majalisin ka jiya aya ce da ta sauka shekaran jiya ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum shi kuma mutun ne mai katon murya, in har zai yi magana muryarsa za ta zarme muryarka, za ta dara muryarka, to shi kan aikin sa ya rushe, yana ga shi kan dan wuta ne. Shi yasa jiya ya zauna yauni yana kuka a gida, bai fito majalisin ba saboda yana ga shi dan wuta ne. Annabi yace ku je ku ce masa shi dan aljanna ne. Kenan ayat ba ta ba da shi take magana ba. Ai kowanne mutum da Allah ya masa halitta ba zai iya control din wannan halitta ba, Allah ba zai kama shi da laifi akai ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'a fattaqullaha mastata'tu taqwa, da tsoron Allah ana yi ne gurgudan ikon mutum, ba a kallafa mutum abin da yafi karfinsa, ya wuce ikonsa, ya wuce iyawarsa, to shi ya wuce ikonsa. Muryarsa da zai bude haka Allah halitta masa ita, ba zai iya control dinta ya sassauta ta ba, saboda shi dama mai katon murya Allah ya halicce shi. Saboda haka Allah ba zai kama shi da laifi bisa ga abin da ya fita daga ikonsa, ya fita daga iyawarsa ba. To shi ne aka je aka bashi labari ga martanin da manzon Allah ya bayar, sai ya fashe da dariya. Da ya yi kuka, yanzu kuma yana dariya. Sai ya dawo ya ci gaba da lazumtar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi wannan mutumi da manzon Allah ya masa sallah, bayan an burne shi da gari ya waye an yi sallah, annabi ya ga kowa shi bai gan shi ba, sai ce ni ko ina wani, suka ce ai ya rasulullahi ya rasu jiya da daddare. To tunda mun ga cikin dare ne, sai muka ji kyamar mu tashe ka kar mu kuntata maka, shine muka masa sutura, muka masa sallah, muka burne shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku nuna mun kabarinsa. Suka nuna manzon Allah kabarinsa, manzon Allah sai ya yi wa kabarin nasa sallah. Domin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mamaci nitsuwa ce, inna salataka sakanun lahu, sallar ka gare su nitsuwa ce gare su, sukuni ne gare su. Sallar annabi sallallahu alaihi wasallama da zai yi wa gawa haske ne sallarsa, yana gusar da duhu da gawan nan za ta riska a cikin kabari. Shi yasa aka ana shi sallawa wa munafukai. Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, karka musu sallah kuma karka je ka tsaya jikin kaburburan su a burne su tare da kai. Allah ya hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. To annabi da yaje sai yayi sallah wa kabarin, ita ma fa kabbara alaiha arba'an, wannan kabarin sai mata kabbara hudu. Sallar da yayi ma wannan mutumi da aka je aka burne shi da daddare, annabi bai sani ba, annabi da yaje sai masa sallah ya masa kabbara hudu. Wannan zai nuna mana kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah madaukakin sarki ya halicce shi akai, na tausayi da jin kai da kwadayin alkhairi ga sahabbansa. Tausayi ne da manzo Allah yake yi ma wannan sahabi nasa, yasa yayi sha'awar a ce ya je ya masa sallah. Sannan kuma fatan alkhairi yake ma wannan sahabi nasa da ya rasu sahabbansa suka yi masa sallah, suka kai shi bai sani ba, sallarsa kuma tana da fa'ida ga sahabbansa, yasa annabi ya ce a nuna masa kabarin wannan mutumi. Aka nuna masa ya je masa sallah. Sallah annabi alkhairi ce ga duk wanda yayi wa wannan sallah. Shi yasa matar da take kula da masallaci, take dawainiya wa masallaci, take hidima wa masallaci, ta share masallaci, ta gyara masallaci, ta sanya turare, in ka shigo masallaci ka ji yana kamshi, iskar masallaci na da dadi, ita ma da ta rasu sai aka masa sutura, annabi bai sani, aka kai ta makabarta aka burne ta. Bayan rasuwarta da kwana ɗaya biyu, annabi sai noticin cewar hidimar fa da ake masallaci yanzu kamar ta tsaya, sai tambaya ce ni ko ina wance mai kula da masallaci. Suka ce rasulullah ai ta rasu jiya ko shekaran jiya. Annabi ya ce ta rasu? Suka ce ta rasu. Ce ta yaya za a yi ta rasu ba za ku sanar da ni ba? Ta yaya za a yi mace irin wannan mai muhimmanci ta rasu ba za ku sanar da ni? Annabi sai nuna musu bacin ransa. Su suna ganinta kamar haka ba wata mai muhimmancin da har sai an sanar da manzon Allah ba, su ma kawai za su iya handilin din abin da ya shafi mata jana'iza da kaita. Annabi sai nuna bai ji dadin haka ba, yace kurrena al'amarinta ne, to ku nuna mun kabarinta. Suka nuna annabi, annabi ya je mata sallah. To kenan wannan ƴan uwa yana nuna halarcin yin sallah wa kabari. Idan mutum bai samu yayi wa gawar ba, wannan yana nuna halarcin ka je kai sallah wa kabari, ko kuma ya takaita da annabi. Ya takaita da annabi. Kana yanzu a yau idan da wani naka zai rasu baka gari, sai a masa sallah a binne shi. In ka dawo baka da ikon ka je kai wa kabarin sallah, baka da wannan ikon. Na'am. Malamai anan suna da ra'ayoyi uku. Na farko, irin fahimtar da kuka tafi a kai, cewa wannan ya takaita da annabi, yin sallah wa mutum bayan an burne shi cikin kabarinsa, wannan ya takaita da annabi. Amma sauran mutane wanda ba annabi ba, wannan hukuncin bai hau kansu ba. Suka ce saboda annabi shine yayi ta yi, yayi mawane bayan an burne shi. Kace to saboda haka wannan hukuncin ya takaita da annabi. Magana ta biyu, suka ce wani zai iya yi bayan annabi, amma ya zamanto burne wannan mamaci da aka yi bai dau lokaci ba. Anan ma da suka zo, to in za a haddada lokaci kwanaki nawa ne, nan ma aka samu maganganu. Wasu suka ce idan an burne gawa bata wuce kwana uku da burnewa ba, kai sha'awar ka je kai sallah wannan gawar tana cikin kabarinta, suka ce ba laifi. Amma in ya haura kwana uku, suka ce anan kuma baka da halin haka. Wasu suka ce a'a, gawar ta zama bata haura wata uku ba, in ta haura wata uku shikenan yin sallan ya expire ke. To wannan menene dalilin su? Babu dalili. Kawai dai abin da suka dogara da shi shine waɗanda annabi ya musu sallah a zamaninsa, zaka tarar kwana ɗaya kwana biyu ne. Yanzu wannan mata da take hidima wa masallaci, kwana ɗaya ko biyu ne da rasuwarta annabi ya je mata sallah. Shi kuma mutumin da ya rasu cikin dare, manzon Allah ya je masa sallah yana cikin kabarinsa, kwana ɗaya ne da rasuwarsa. Sai suka ce saboda haka idan kabarin ya zamanto bai dade da burnewa ba, kai sha'awar ka je kai wa ma'abocin wannan kabari sallah yana cikin kabarinsa, to babu laifi. Amma in ya dade ba hali. Wannan shine magana, wannan ita ce magana ta biyu. Magana ta uku, suka ce ko ta dade ko bata dade ba ya halatta, matukar baka samu damar yi ma wannan gawar sallah ba, baka gari ko wani larura ya kange ka aka yi ma gawar sallah, kai kuma kai sha'awar kai mata sallah bayan an burne ta a kabarinta, zaka iya zuwa kabarin ka mata sallah. Menene dalili? Suka ce dalili aikin annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi da yayi sallah wa kaburburan nan bai haddade da kwanaki kididdigaggu ba, na farko ke. Na biyu kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, lalle kuna da kyakkyawan koyi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To nan kuma annabi gashi yayi sallah wa kabari bayan an burna mu abocin kabari, kuma Allah ya ce muna da kyakkyawan koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan yana nuna tunda annabi yayi, mu ma a yau za a iya yi. Sai suka ce martanin da malamai na farko suka bayar kan cewar ya takaita da annabi, suka ce mutum ba zai kada baki ya ce kaza takaita da annabi ba, sai da me? Sai da dalili. Yanzu idan akwai dalili da ya nuna cewar bayan an burna gawa cikin kabari aje a mata sallah, wannan ya takaita da annabi, ya ce eh wannan ya takaita da annabi. amma in babu dalili bai zama takaitacce ga annabi ba, saboda abin da annabi yayi an mana umurni mu yi koyi da shi, mu ma mu yi irin abin da annabi. Amma in ba dalili shikenan, inda dalili kuma da ya takaita annabi sai a ce eh wannan ya takaita da annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana ta ukun ita ce tafi karfin dalili, domin tabbas annabi abun koyi ne gare mu. Allah ma da kansa ya bayyana cewa muna da kyakkyawan koyi daga annabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, to duk abin da annabi ya aikata wannan muna da koyi daga annabi. Sai dai in an kebe annabi da wannan abun, to wannan ba za a kwaikwayi annabi ba, sai a bar shi shi kadai ya takaita da ita. To kuma ta yaya ake gane cewa wannan abun ya kebanta da annabi? In dalili ya zo, in dalili bai zo ba, sai ya zamanto gamamman abu ne wanda kowa zai iya koyi da annabi wajen aikata shi. To shi kuma wannan annabi da ya je sallah wa gawa bai nuna musu cewar iya shi bane kawai zai iya yin sallah wa gawa bayan an burne ta. Amma da annabi ya bayyana musu haka, sai a fahimci cewa ya takaita da annabi. Amma da annabi bai bayyana ba. Babu kuma ayat Qur'ani da ta zo ta ce annabi shi kadai aka ba wa damar bayan burna gawa cikin kabarin ta je mata sallah. Babu dalili da ya nuna haka cikin Qur'ani, babu cikin hadisi. Wannan sai yake nuna halaccin yin haka. Sannan haddade shi da kwanaki, tunda ba dalili da ya haddade, nan ma ba magana za ta zamanto ba ta da ƙarfi. Kenan magana da tafi ƙarfi, halaccin in an yi sallah wa gawa baka samu damar yi mata sallah ba, za ka iya zuwa ka yi wa wannan gawa sallah tana cikin kabarinta, wannan halal. Sannan kuma ba shi da validity a ce zuwa lokaci kaza ya yi expire, ba hali, babu wannan. Saboda me? Harka ce ta shari'a, mutum ba zai haddade ba sai akwai dalili. Matukar ka haddade to ya zama akwai dalili, in ba dalili to sai a bar shi a sake. Ko shekara 50 ne mutum zai iya zuwa ya yi sallama kabari, matukar ya san kabari din, wallahu ta'ala a'lam. Daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewa yin sallah wa kabari daidai yake da yin sallah wa gawa. Ta yaya muka fahimci haka? Ta yadda annabi yakan sa a nuna masa kabarin ya je ma wannan kabarin sallah. Ta nan aka fahimci cewa addu'ar da kaiwa gawa lokacin da ake mata sallah, kamar yadda Ubangiji ya karɓe ta, idan ka je ka mata bayan an burne ta cikin kabarinta, nan ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karɓa shi. Yasa annabi ya ce a nuna masa kaburburan waɗanda suka rasu bai samu ya musu sallah ba, masu muhimmanci cikin sahabbansa, kuma ya je musu sallah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin na karantar da mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwaɗayin alkhairi wa sahabbansa, yake kwaɗayin alkhairi ga jana'iza ta musulmi, ta yadda har bayan birne su yana zuwa ya je musu sallah saboda alkhairin da yake kwaɗaita musu. Wannan na nuna mana cikan tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'ummarsa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cikin alqur'ani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Manzo ya zo muku tabbas daga kawunanku, azizun alaihi ma'anittum, da abun da ke kuntata muku ke ci muku tuwo a ƙwarya na masa girma. Harisun alaikum, mai kwaɗayin alkhairi ne a gare ku. Bil mu'minina raufur rahim, ga mu'minai mai jin ƙai ne mai tausayi. Hadisi na gaba,
ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kufina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin سحولية ليس فيها قميص ولا إمامة.
وانا حديثي عن صامو دقا أمنا آئشة Allah madaukakin sarki yadda da ita take bada labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin tace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa likafani fi thalathati athwabin a cikin tufafi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama an masa likafani a cikin tufafi guda uku kenan yanzu ta fadi adadin abin da aka yi wa annabi likafani da shi yamaniya wannan tufafi guda uku ana yin su ne daga kasar Yaman a can ake sassa ake gabatar da su wato kamar ka ce wannan yadin kan dan China ne ko ka ce wannan yadin dan India ne ko Kashmir to yadin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama likafani da shi a kasar Yaman ake yin sa shi yasa tace yamaniya wato yadi ne dan kasar Yaman a can ake yin sa kenan ta bayyana mana nau'in yadin wane irin yadi sannan tace bidin yadi ne wanda yake fari kenan da farin yadi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama likafani anan gurin ta bayyana mana abubuwa guda uku abu na farko ta bayyana mana adadin yadin da aka yi wa annabi likafani da shi yadi ne guda uku kenan a karantarwar addinin musulunci idan an zo za a yi likafani wa gawa ana so yadi da za a rufe gawa da ita ya zama guda uku wato a yanka ta zama guda uku wannan shine kamala na sutura ga mamaci shine a yi da yadi guda uku amma yanzu inda za a masa da biyu fa ko kuma a masa da yadi daya yayi ko bai ba yayi sai dai kuma kamala shine a yi da yadi saboda annabi an masa da yadi uku wannan ta fiskar adadi ke sai kuma ta fiskar launi an fi so a yi da fari saboda annabi an masa da fari amma yanzu inda za a yi da wani kala daban wanda ba fari ba misali green yayi ko blue yayi naga a Madina suna yi da fari suna yi da green suna likafani da farin yadi kuma suna yi da green to annabi shi da fari aka masa sai ake so in an zo likafani wa gawa a yi da fari amma inda za a yi da wani kala daban wanda ba fari ba wannan babu laifi sai abu na uku ta bayyana mana nau'in yadin wanda ake yin sa ne daga kasar Yaman me yasa ba a yi amfani da na Madina ba na kasar Yaman din yafi inganci wannan yake nuna kenan in za a yi likafani wa gawa a samu yadin da yafi inganci don koyi da yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam tace wannan likafani da aka yi wa manzon Allah laysa fiha qamisun babu riga ciki ma'ana ba a dinga ta ba shef na riga ba sa ta aka yi kamar yadda ake sa riga ba a nade shi aka yi da ita kenan ba a dinka ta dinki yadda ake dinka riga wala imamatun kuma babu rawani a cikin waɗannan likafai da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya duka ne hakan nan guda uku da aka lulluɓe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da su wannan hadisi da muka karanta za mu ɗauki darussa da fa'idoji ƙarƙashinsa darasi na farko da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin na nuna mana karamci na ɗan adam karamci na ɗan adam a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un ɗan adam yana raye ko kuma bayan mutuwarsa ɗan adam yana raye yana da karamci a gurin Allah ta yaya ɗan adam yake da karamci a gurin Allah a lokacin da yake raye Allah ya ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wannan dun sun fito mana da surar karamcin ɗan adam a gurin Allah a lokacin da yake raye ta yanda Allah ya ba mu sararin ƙasa muke taka mu je duk inda za mu je a shimfiɗa tituna akan ƙasa ƙasarsa wannan duk karamci ne na Allah wa rayayyu bayinsa rayayyu a gina gida wanda yake da hawa goma, hawa goma sha daya. Wannan duk karamci ne na Allah bayinsa. Sannan ya halitta mana abubuwan da suke ban ƙasa mu amfana da su. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an min. Da abin da ke ban ƙasa Allah ya halitta mana mu ji dadi da su. Wannan duk karamci ne na Allah ga bawa. Zaka ji dadi ka ci akuya ka ji dadi, ka ci rago ka ji dadi, ka ci sanya, duk Allah ya halitta maka. Ka ci kaza ka ci tattabara ga sunan duka Allah ya hore maka, ya azurta maka, ga agwagwa ga zabbi duka Allah halitta maka. Ga dawa ga masara ga shinkafa ga gero duk karamci ne na Allah wa dan adam. Ga ruwa nan Ubangiji ya ba mu, a saukan mana da ruwan sama. Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, a sha ayi wanka ayi bayin gona duka Allah ya mana. Wannan karamci ne gare da Ubangiji ya mana. To dan adam yana da karamci yana rai, yana da karamci bayan mutuwarsa. Ta ya samu karamci bayan mutuwarsa? Na farko za a wanke shi, ba zuwa za a yi ayar da shi ba. Wannan karamci ne. Bayan an wanke shi a nemo kyalle fari mai kyau mai tsafta a rufe shi, duk wannan karamci. Bayan an rufe shi ba daukan sa za a yi ba, a za a zo a ajiye shi a masa addu'a, a masa sallah, duk wannan karamci. Sannan a dauke shi a je a sanya shi cikin kasa a rufe shi a masa addu'a, duk wannan karamci. Dan adam yana da karamci gurin Ubangiji, yana raye da kuma bayan mutuwarsa. Sai mu gode wa Ubangiji. Ubangiji ya mana dukkan ni'ima, yan uwa dole mu gode masa. Ya mana ni'ima muna raye, ya mana ni'ima bayar mun koma gare shi subhanahu wataala. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin na karantar da mu wajibcin yin likafani wa mamaci. Kenan ba a ɗaukan mamaci a kai shi haka ba tare da an masa likafani. Yi masa likafani wannan wajibi ne, kuma yana daga cikin karramawa ga ɗan adam. Shi ya sa idan wanda ba musulmi ba ne ya rasu, shi ba a wanke shi, ba a masa likafani, ba a masa sallah. Haka za a ɗauke shi a kai shi bayan gari a toni rami a sa shi a mayar a tafi. Saboda in an bar shi haka a sarari zai yi wa mutane wari, kar yayi wari ya cutar da mutane. Haka annabi ya gaya sayyidina Ali lokacin da mahaifinsa Abu Talib ya rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗauki mahaifinka ka je can ka burne shi. Haka ba a masa wanka ba, ba a masa likafani ba, ba masa sallah ba. Me yasa ba musulmi ba ne? Musulmi dan gatan Allah subhanahu wa ta'ala. In mutum yana so ya zama dan gata gurin Ubangiji, ya zama musulmi. Musulmin ma mai da'a wa Allah sai ya samu gata daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na uku da za mu fahimta daga wannan hadisi, abun da shari'a ta shar'anta shi ne in an zo likafani a sanya ta zamanto guda uku, kamar yadda muka yi bayani a baya. Amma mun yi bayani ko da bai kai ukun ba babu laifi, amma abin da aka fi so kamala shi ne likafani ga gawa ya zamanto guda uku. Wannan shi ne kamala a yayin birni mamaci. Fa'ida ta hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin, ana so likafani ya zamanto fari kamar yadda muka yi bayani a baya. Amma inda za a yi da wani kala daban wanda ba fari ba, wannan babu laifi a ciki. Sannan fa'ida ta biyar da za mu ɗauka daga hadisin, ba a so a yi likafani a ɗinka shi ɗinki irin na riga, an fi so ya zamanto yadi ne hakan nan. Fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar ana so a yi koyi da abin da aka yi wa annabi, ko kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa, ko kuma aka masa a bayan mutuwarsa. Ana so a yi koyi da shi, domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, lallai a gare ku tattare da manzon Allah kuna da kyakkyawan koyi. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an masa likafin wannan na farko ke na biyu an yi sallah manzon Allah gabanin a masa likafani an wance shi sannan aka masa likafani amma annabi yanda yake da sutura sa ba a cire ba haka aka masa wanka domin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sun samu dimuwa shin yadda ake yi ma kowane mamaci haka za a yi wa annabi sai abun ya daure musu kai to anan dai gurabai daban-daban sayyidina abubakar ya sama musu matsaya sayyidina abubakar shine ya ce musu na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani annabi cikin annabawan Allah da zai rasu face an burne shi a inda ya rasu kage kenan yanzu tunanin a dauki annabi a kai shi makabarta ya kawo saboda sunnar ubangiji ga annabawan Allah ba a daukan su daga inda suka rasa anan ake burne shi yasa aka burne annabi sallallahu alaihi wasallama a inda ya rasu dakin matarsa ummuna Aisha wannan na farko ce na biyu shin za a cire masa kaya kamar yadda ake cire wa kowa a ba za a cire masa sai suka masa wanka haka to da aka zo aka masa likafani da waɗannan yadi guda uku sai aka zo batun sallah shin za a yi wa annabi sallah kamar yadda ake yi wa kowa liman ya tsaya gagawa annabi gabansa ma musu yi sahu a baya kamar yadda ake yi a annabi ba za a masa haka ba kamar yadda za a aje gawa a gaba galiman nan yana yi mata sallah ma musun yi sahu a baya annabi ba za a masa haka ba yaya za a yi wa annabi sai aka ce yanzu wannan tawagar ta shiga ta yi sallah annabi ta fito wannan mata saboda ɗakin ba zai ɗauke su gaba ɗaya ba amma babu batun liman da mamu a baya annabi ya wuce wannan matsayin mu ne ake haka sai wannan tawagar ta shigo sai ta yi sallah annabi ta fita wannan tawagar ita ma ta shigo har suka kare sannan sai aka burna annabi a inda ya rasu sallallahu alaihi wasallam wannan me zai nuna mana wannan yana nuna mana annabi mutum ne ba mala'ika bane baya cikin jinsin mala'iku baya cikin jinsin aljanu yana cikin jinsin mu mutane haka Allah ya bayyana cikin alqur'ani a gurare daban-daban can Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga kawunanku bai zo daga cikin mala'iku ba bai zo daga cikin aljanu ba daga cikin mu mutane Allah ya aiko manzo huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda ya aika cikin ummiyai sune mutan makka ummiyai ne ma'anar ummiyai mutanen da ba sa iya rubutu ba sa iya karatu haka dabi'ar mutan makka take basu iya rubutu ba basu iya karatu ba amma suna da fasaha ta harshe shine Allah yake bada labari cewa ba'atha fil ummiyina ya aika cikin ummiyai mutanen makka annabi yace inna ummatan ummiya mu al'umma ce wacce take ummiya ma'ana wacce bata iya rubutu bata iya karatu ba bata iya lissafi ba me ma'anar ummiya yace la naktubu wala nahsibu ba ma rubutu ba ma lissafi shine ma'anar ummiya yace ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza tunda basu iya rubuto basu iya lissafi ba to gashi gwari yadda zaka gane lissafin kidayen kwanakin wata sai nuna yatsunsa guda goma ya sake nuna yatsunsa guda goma an samu 20 da yazo nunawa a karo na uku sai ya noke kwaya ɗaya sai nuna tara an samu tara kenan an hada 10 10 9 29 kenan kidayar kwanakin wata 29 kaga wannan kowa zai iya gane da wanda ya iya lissafi da wanda bai iya ba da wanda ya iya karatu da wanda bai iya ba da wanda ya iya rubutu da wanda bai iya ba to shine Allah ya ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu shine wanda ya aika cikin ummiyai manzo daga cikin su yatlu alaihim ayati har zuwa karshen ayar sannan a wani guri Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, kace wa al'ummar ka innama ai kawai ana basharun mithlukum, ni dan adam ne, mutun ne kamar ku, kamar yadda kuke mutane ni ma mutun ne, yadda za ku ci abinci ni ma ina ci, za ku yi aure ni ma ina aure, za ku haifi yaya ni ma ina haihuwar yaya, za ku mutu ni ma ina mutuwa, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne. Wannan na nuna mana cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mutun ne kamar sauran mutane, sai dai shi Allah madaukakin sarki ya bambanta shi da sauran mutane ta hanyar fifiko da ya samu na kasantuwarsa manzo, kasantuwarsa annabi. Yanzu mu al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu manzo banda shi, babu annabi banda shi, sai Allah ya ce yuha ilayya, kenan ta nan na bambanta da ku, ni mutun ne kamar ku amma na bambanta da ku ta wata fuska, ita ce yuha ilayya, ni ana mun wahayi. Wannan ya nuna ba a yi ma wahayi wa kowa banda shi, shi kadai ne manzo dan aikin Allah, shi kadai ne annabin Allah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ana mun wahayi cewa abun bautan ku Allah shi kadai shine abun bautan ku. Ina ga za mu dasa aya a wannan gabar saboda korewar lokaci, har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba, sai mu duba sauran hadisan da suka rage daga wannan babi da muka shiga kitabul janaiz, abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.